28 ga watan Afrilu shekara ta 2021 kuna tare da sashin Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Umaru Mumuni Dogari shine aka zaba a matsayin shugaban mashawartan da'irar birnin Yammai yau da safe a lokacin da aka girka majalisar mashawartan. Karin haske a cikin labarin. Ajimilitai yan na'in gudun hijira 200 ne suka samu tallafin gaggawa daga hukumar UNHCR mai kula da yan gudun hijira a Tiliya jihar Tawa. Za ku ji karin haske a cikin shirin. Matasan kasar Niger sun nuna bukatun su ga sabbin shugabannin kasar Niger. Ku tarbe mu a cikin rahoton namu na musamman don jin takamaimai mu suke jira daga sabbin magabatan. Masaran mu barkamu da sake saduwa. Gwamnan jihar Yammai a yau da safe ya jagoranci shagulgullan girka majalisar mashawartar birnin Yammai wadda ta hada mashawarta 45 wanda aka zaba a lokacin zabukan kananan hukumomi da suka kawo a watan Disamba na shekara 2020. Daga bisani mashawartan sun zabi Umar Mumun Dogari a matsayin shugaban da'ira ta birnin Yammai. Zurkalen Maiga magatakardin ma'aikatar gwamnan jihar Yammai ya ma Habibu Garba karin bayani.
Konfirma don ko
kamar da doka ta kaidojin aikin magajin nan gari ta ce a yau mun fara da girka mashawarta 45 na birnin Yammai wanda gwamnan Yammai ya girka wakilan gwamnati. Yanzu kuma mun shiga zaben babban magajin gari na birnin Yammai da mataimakansa, inda a cikin mashawarta 45 da suka yi zabe 25 sun zabe Umar Dogari, abinda ke nuna cewa shine sabon babban magajin garin birnin Yammai. Yanzu za a shiga zaben mataimakansa uku. Da'irori 5 na Yammai kamar yadda doka ta yi tanadi sabon babban magajin gari ne na birnin Yammai. Yake da hurumi ya bi da'ira zuwa da'ira domin girka magajin nan gari na da'irori. Yana da wa'adi har zuwa 15 ga watan Mai domin zabe da girka
jusqu'au 15 mai et procéder à l'élection des maires des arrondissements communaux.
A jimilce yan gudun hijira 20,000 ne hukumomin gundumar Tiliya a jihar Tawa suka karba. A cewar mai kula da sashen karbar yan gudun hijirar, an ba su guraren zama a yau da safe ga dai Suriga Abu Taliba a cikin firarsu da Rafikatu a Tahir ta waya.
Yanzu haka muna da yan gudun hijira kimanin 20,000 kusan iyalai 3,000. Duka yan gudun hijira da suka zo a nan cibiyar yan gudun hijira da aka tantance su an ba su kayayyaki waɗanda ya kamata su yi aiki da su a cikin gaggawa. A shekara 2020 mun samu gina gidaje na yan gudun hijira 285. An zaɓi mutanen ne daga cidda la'akari da ƙarfinsu. Marasa ƙarfi mun samu iyalai 270. Gudun hijira a cikin al'umma masu ƙarfi akwai marasa ƙarfi waɗanda daga cikinsu mun zaɓi 15 da za a baiwa. Kuma wannan duka yana daga cikin ayyukan da HCR take yi. Duka waɗanda suka girku tsawon lokaci za a ba su taimako na wuraren zama.
Mutanen yankin Sahel 29 ne ke buƙatar agaji da kariya, in ji wata sanarwar cibiyar OCHA da aka wallafa jiya, wata sabon raskuna da ta shahi kasashe 6 cewa da Burkina Faso, arewacin Kamaru, kasar Chadi, Mali, kasar Niger da kuma arewa maso gabacin Najeriya. A jimilce sama da 5,000,000 idan aka kwatanta da bara. Adadin mutane da suka bar gurarensu bai taba hawa a cikin yankin Sahel na tsakiya da kuma cikin kogin Chad irin na bana. Sanarwar ta kara da cewa yadda makarantu 5,000 aka rihe ko kuma suka daina koyarwa, sannan kuma sama da yaro 1,000,000 ne ke cikin hatsarin shiga tamowa mai tsanani. An gano wasu gawaki 10 a ranar 12 ga watan Afrilu da ta gabata tare da wasu guntayen jirgin ruwa da ke dauke da bakin haure 130 a kan tekun Mediterranean. Sauran mutanen dai har yau ba a gano su ba, kamar yadda shafin TV 5 Monde ya bayyana. Ga dai fashin baki da Per Moro Armanino, kwararre kan al'amuran bakin haure, ya yi a cikin firarsu da Fanta Shamsu.
Ba na farko ke gaba da mutane ke saka sakonni na a kawo musu dauki da buga ƙararrawa ta kamaimancin abun da ya faru. Wato can baya akwai manyan jiragen ruwa da ke iya kai dauki. Wannan aiwatawar ta sassauta sosai. An yi haninta saboda dalilai guda biyu. Na farko shine an ƙarawa jami'an kulawa da gabar tekun Libya horo wanda su ne yaunin kai dauki ya rataya a kansu. Na biyu kuma shine saboda a fuskar siyasar Turai an yi takatsantsan ga hannun horosuwa na wa'annan jiragen kai dauki tare da kwaban cewa har inda akwai jiragen kai dauki mutane za su sa kiya bisa teku to amma ina son in sa kaimi ga wani al'amari a tafiyar shekaru bisa tekun Mediterranean dubabe da dubaban gawarkin mutane aka samu to amma a zahirance ba a taba aza tattaunawa ba akan siyasar da ke haddasawa da ni'imanta hakan
Wasu 'yan jarida uku ne na kasashen Turai da suka hada da biyu na Spain da ɗaya na Ireland ne suka rasu jiya a Burkina Faso. Bayan wasu 'yan ta'adda sun yi awon gaba da su a yankin Fadapama inji Radio Omega FM da ke watsa shirye-shiryen shi a Ouagadougou babban birnin na kasar Burkina Faso. Wasu mutum uku sun ji rauni yayin da wasu mutane kuma suka bata a cikin wannan harin. Kamar yadda majiyar ta tabbatar inda ta kuma kara da cewa 'yan jaridar suna tare da wata rundunar sojoji ta haɗin gwiwa da ke yaƙi da kashe namun daji a gabascin na Burkina Faso. A wannan kwanaki 15 da suka rage na watan azumin Ramadana yana da kyau masu azumi su mai da hankali kan kiyaye haƙƙin zumunta da na makwabtaka kamar yadda Ustaz Haladu Yahaya masanin addinin Islama ya shaida mana ta waya.
Mun samu kwana 15 a hankalci sai a ce wanda ya samu rabin abu kamar ya yi ba don ya kamata mu samu nutsuwa mu samu tunanin mu abinda muka gyara da abinda ba mu samu ba bangaren ayyukan alkhairi daban-daban tunanin yaya muka fuskanci wannan lokaci tare da kiyaye wasu abubuwa don kara mai da himma kamar wani kama baki da kiyaye tsangwama da kiyaye zargi da sauransu abubuwa ne masu muhimmanci da azumi abubuwa ne masu karwa azumi waɗanda suke yin ake kiyaye su suna taimakawa wajen karɓuwar azumi kuma adiba ɓangaren mu'amaloli akwai mu'amaloli masu muhimmanci musamman tun daga ma'aiwa zuwa 'yan uwa a sada zumunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulu aljanna fati'u ra'i bai shiga aljanna wanda ke yanke zumunci kai man madiba ta kowane ɓangare mu ƙara karfafawa mu kula don saboda ka addinin mu cuta mishi ta wani ɓangare
Matasa da dama ne ke gudanar da wasannin motsa jiki a lokacin azumin Ramadan. A cewar masani kan al'amuran ce maka, motsa jiki a wannan lokacin na azumi ba ya da laihi, sai dai ya kamata a yi shi a cikin ka'ida. Kamar yadda Dr. Harakoi Muhammad ya shaida mara Hilata Sumana.
Daya daga cikin yanayin da ke da mahimmanci don aiwata wasar motsa jiki na somawa ne tukunda tabbatancin kasancewar kyaukyawan kason sukarin jini a cikin gangar jiki ya kuma kasance ba a da karamcin ruwan jiki wasar motsa jiki jijjiga ce da ke iya haddasa ragewar kason sukari cikin jini kanan kuma yana sa raguwar ruwan jiki dangance da zufar da mutum ke fitarwa a lokacin Ramadan balle ma a wanga lokaci na tsananin zahi daga wannan fahimtar ana iya cewa ana shawarin da kar a yi wasar motsa jiki sam-sam a lokacin wunin da ake da azumi don ko za a iya ƙara hawa-hawan raguwar kason sukari cikin jini da zubar ruwan jiki mai auni to amma ana shawarta yin wasar motsa jikin idan hadarin raguwar sukarin jini da na ruwan jiki na ture a gehe
Garin Doso na fama da matsalar ruwan sha a 'yan watannin baya-bayan nan. Ganin cewa ba ta iya wadatar da al'ummar da ruwan famfo, ya samu aikatar da ke kula da sarrafa ruwa ta girka wani tsari wato na ba unguwanni ruwa lokaci zuwa lokaci. Kamar yadda Mamudu Adamu daraktan ma'aikatar da ke kula da ruwa ta Doso ya shaida ma Nana Hadiza Hassan.
Babu tsaida ruwa akwai dai karancin samar da ruwa bukatun birnin sun kai mita 10,000 kowace rana a yau sai na samar da mita cube 7,000 kadai a kowace rana akwai gibin mita cube 3,000 da ya kamata a cike kuma tare da wannan zafi da azumi bukatar na kara karuwa sosai kenan wani lokaci dole sai san ta rika kacewa nan da can domin kada a yi ni guda cikin wata unguwa babu ruwa akwai sabbin forage guda biyu an kare su abinda ya rage shine a kai kaya asa da kuma jona su da layin ruwa taimakon waɗannan forage bi za su kawo a dunkule mita cube 2,400 tare da mita cube 7,000 karancin ruwa zai bace kuma insha Allah mutanen Doso za su kare da matsalar ruwa nan da shekaru
a cikin wata sanarwar da ta fitar a ranar Litinin da ta gabata kungiyar haɗin gwiwar kungiyoyin ma'aikatan ministan kuɗi Fiza Mefa ta nuna rashin amincewarta da nada magatakarda biyu na ma'aikatar da take ganin cewa an nada su ne ba cikin ka'ida ba. Umar Barmo shine jagoran gamayyar kungiyoyin Fiza Mefa, yamma Musa Hassan ƙarin bayani ta waya.
Mun lura da nadan sakatarori janar guda biyu a cewarsa ba su cika sharuɗa ba domin zama sakatare janar dole a tanadi shekaru goma na aikin gwamnati da rike makami iri guda a tsawon shekaru biyar a babbar cibiya. Kuma sharuɗi na ƙarshe shine na sanin fannin. Nazari na biyu shine na nada ma'aikata da suka kware. Sun wuce kusan shekaru 25 a ma'aikatar kuɗi da ya kamata a ƙara musu girma. Na uku mun lura da tura ma'aikata da ma'aikatar kuɗi take nan tana yi tun yau da dan lokaci, misalin wata sakatare ko kuma an tambayi tsohon shugaban ma'aikata. Alhali dukan bayanai da suka shafi ma'aikata suna na a ma'aikatar kuɗi. Mun kimanta wannan sanya aiki nasu da wani wasan kwaikwayo.
Madalla, a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Suna da dama matasan da ke zaman jiran kama aikin sabbin shugabannin gwamnati. Wannan matasan da suka hada da 'yan kasuwa, shugabannin siyasa da na kungiyoyi, kowanne na da tashi bukata da yake sa ran sabuwar tawagar ta gwamnati za ta biya mishi. Olivier Asukbavi ya yi fira da wasu daga cikin su, ka kuma abin da suke cewa.
Matasa 'yan Nijar sun tsunduma sosai zuwa ga tsarin zabe da ya gudana a matsayin 'yan takara ko kuma masu zabe. Ganin sun yi ruwa tsaki haikan suna jira ga sabbin mahukunta samun kasancewar su a tafiyar harkokin ƙasa. Maryam Abdugado, shugabar wata kungiyar matasa ta fannin kiwon lafiya, na sa ran da sabbin mahukuntan za su nuna wata sabuwar mu'amala da su. Na ganin an dama da matasa ta hanyar girkin hulɗa a hukumce.
Gaskiya ne muna abubuwa da dama don kanmu da kuma niyyar mu koya. Muna fatan ganin cewa an dama da mu a lokacin da ake ɗaukar manyan shawarwari da kuma sa'o'i. Saboda mun matasa muna da hazaka, muna iya kawo sauyi. Za mu iya kawo gudunmawa sosai ta fannin isar da saƙonnin wayar da kai ga mutane da dama. Muna fatan ganin gwamnati ya ɗauke mu aiki don mu kai saƙonni inda ya kamata, mu wayar ma jama'a kai. Misali matasa likitoci kamar ni, wanda ba mu samu digiri ba, har ma waɗanda ke da digirin kuma suke zaman kashe wando. Ya kamata a ɗauke su aiki, su je ko ina cikin ƙasa su kula da marasa lafiya.
A nashi ɓangare, Nuruddin Aude, ɗaya daga 'yan takara da bai ci nasara ba ga zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi, na jiran ganin babban sauyi kyaukyawa ga rayuwar 'yan ƙasar Niger.
Abin da nake jira ga wannan gwamnati da farko dai su gyara tafiyar shari'a, su ƙarfafa tsaro da ilimi mai inganci da kiwon lafiya, da gyara tafiyar ma'aikatu, a bunƙasa masana'antu ga matasa, a baiwa matasa jagoranci a makamman siyasa.
Yau hankaltar mahukunta 'yan siyasa ya wajaba su karkata ga fifita ababuwan gida. A ganin Hajara Gumandakwai, wata matashiya 'yar kwangila ta jihar Maradi.
A matsayin matasa masu yin kasuwanci da muke cikin jihar Maradi a cikin garin, muna so a haskaka mu, su ɗoka su yarda su shiga cin abincinmu na nan gida, domin muna so mutanen nan su fara aiki da kayayyakinmu don su ba su mahimmanci.
A wannan shekaru biyar masu bi, matasa 'yan Niger su kasance 'yan gwagwarmaya ne, 'yan kwangila ko kuma jami'an kiwon lafiya, dukansu na sa ran ganin an dama da matasa a cikin dukkan ayyukan da gwamnati ke da gurin cimma.
Duka dai abin da soke na game da labarin na wannan maritan, misharuwa lafiya, masala.
Hawa, ina kwana?
Lahiya, laurikiya.
Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar 325 da layin Airtel Niger?
Masha Allah, akan layin Airtel a ko ina a fadin kasar Niger.
Kwarai kuwa, ki danna lambar 325 bisa kan wayarki kawai. Zaki saurare ko sake saurare a koda yaushe labaru, rahotanni na musamman, bayanai kan kiwon lafiya.
Gaskiya abin yana da mahimmanci.
Ba shikenan ba. Kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar 325.
Samun cikakkun labaru sai akan 325 tare da Airtel Niger.